Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a yau Lahadi ta ƙarshe a watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da
Murtala Faruk Sanyinna da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku. To, bayan labaran duniya, za mu ci gaba da kawo muku shiri na musamman kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar da ke ci gaba da ɗaukar hankalin kasashen duniya da kuma ya sa kungiyar ECOWAS ta kira taron gaggawa da nufin shawo kan lamarin.
To, kafin mu kai ga haka dai Murtala, na ga ka shirya domin ƙara mana haske akan yadda duniya ta waye gari.
To, jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Lahadi ake sa ran shugabannin kasashen kungiyar raya yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO za su gudanar da wani taro na musamman a Abuja, babban birnin Najeriya, domin tattaunawa kan matakin da kungiyar ta sha alwashin ɗauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Ita ko kungiyar kasashen Afirka ta AU a taron ta na majalisar tsaro da zaman lafiya a ranar Juma'a ta ba da wa'adin kwanaki 15 ga sojojin da su gaggauta komawa barikokinsu tare kuma da dawo da halattacciyar gwamnati a ƙasar. Kungiyar ta AU ta ce rashin sakin bazum a cikin wa'adin da ta shata zai iya haifar da ɗaukar tsauraran matakai kan masu juyin mulkin. A nata ɓangare kuma, Amurka ta gargaɗi sojojin na Nijar da suka kwace mulki da cewa duk wani tallafi da Amurkar ke baiwa ƙasar zai tsaya har sai an saki bazum Muhammad a kuma mayar da shi kan mukaminsa. An yi garkuwa da wata ma'aikaciyar jinya ba Amurkiya da ɗanta a Haiti, a cewar wata ƙungiyar agaji ta Krista a jiya Asabar, kwanaki bayan da gwamnatin Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na muhimman ayyuka ba da su fice daga ƙasar Caribbean mai fama da talauci saboda taɓarɓarewar tsaro. An yi garkuwa da Alex Dorsenville da yaronta da safiyar Alhamis a kusa da Port-au-Prince, babban birnin ƙasar Haiti, a cewar wata sanarwa ta shafin yanar gizo. Ita ce matar daraktan kungiyar wadda 'yar kasar Haiti ce, kuma an ɗauke mahaifiyar da yaron daga harabar Elroy lokacin da cike hidimar al'umma. Alex mace ce mai tausayi da ƙauna wadda ke ɗaukar Haiti kamar gidanta da mutanen Haiti a matsayin abokanta da danginta, inji Elroy. Garkuwar da aka yi da su dai ta zo ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sabuwar sanarwar gargaɗi kan balaguro. Tana mai cewa ya kamata Amurkawa da ke Haiti su fice da wuri bisa la'akari da halin da ake ciki na tsaro da ƙalubalen samar da ababen more rayuwa. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Kenya ta shirya jagorantar rundunar ƙasa da ƙasa a Haiti, kuma za ta tura jami'an 'yan sanda 1,000 zuwa ƙasar da rikicin Caribbean ya daidaita da zarar an amince da tayinta, inji ministan harkokin wajen ƙasar a jiya Asabar. Ƙungiyoyin 'yan ta da ƙayar baya sun mamaye kusan kashi 80 cikin 100 na babban birnin ƙasar ta Haiti, kuma munanan laifuka kamar satar mutane don neman kuɗin fansa, fashi da makami, da kuma satar motoci sun zama ruwan dare. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da Prime Minister Haiti Ariel Henry sun shafe kusan shekara guda suna neman shiga tsakani na ƙasashen duniya don taimakawa 'yan sanda, to amma babu wata ƙasa da ta karɓa kiran. Ministan harkokin wajen Kenya Alfred Mutua ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya Asabar cewa Kenya ta amince ta jagoranci rundunar sojojin ƙasa zuwa Haiti. Sanarwar ta ce alkawarin na ƙasar Kenya shi ne tura tawagar 'yan sanda 1,000 da za su taimaka wajen horarwa da taimakawa 'yan sandan Haiti don dawo da zaman lafiya a ƙasar da kuma kare manyan cibiyoyi. Ya ce har yanzu shirin tura dakarun na buƙatar izini daga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma amincewa daga hukumomin cikin gida, inji shi.
Kada yi nisa, nan gaba kaɗan Murtala zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da wannan rahoto da wakilinmu a birnin Ƙwanni ya haɗa mana a kan rufe iyakokin Nijar da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar suka yi, da tuni al'umma ta fara kokawa da cewa jama'a sun fara ɗanɗana kuɗinsu.
To, akan haka ne Grace, wakilinmu a birnin Ƙwanni Haruna Mamman Bako ya yi nazari akan wannan lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Tun lokacin da majalisar koli ta soja da ta hambare bazun Muhammad da kan karagal mulki a ranar Laraba da ta gabata a jamhuriyar Niger sanarwar da sojojin da ke rike da madafan ikon kasar yanzu haka suka soma dauka shine na rufe iyakokin wannan kasar ta sama da ta kasa abinda na haifar da waɗansu matsaloli a wannan iyakar ta birnin Kwannin jihar ta wajen jamhuriyar Niger da Ilela local government ta jihar Sokoto wannan kuna faruwa ne ta la'akari da cewa Ilela local government tana da wata kasuwa ta kasa da kasa dake tattara mutane daga kasashe daban-daban da dama na yammacin nahiyar Afrika a kowane mako wadansu yan kasuwa sun yi bayani yanda suke fama da rufe iyakokin yayin da wadansu ke wa lamarin da kasar ta samu kanta a ciki fatan alkhairi
Adamu san cikin farki kwani lalle mu magana na liki boda matsayin mu ne yan kasuwa abu dai ne wanda sai da mai addu'a ubangiji Allah ya sa zan alheri gare mu amma sai dai hakuri wadan mun so ba ko ba haka ba amma abu ne wanda lokaci Allah ya kawo dole mu bayyanayi haka Allah ya so ubangiji Allah ya sa wannan liki boda ya zan alheri gare mu su kuma da suka ubangiji Allah ya ba su ikon yin adalci su kyautata mata talaka
lalle wannan liki boda mu har yanzu dai sai mu ce alhamdulillah saboda muna nan muna gudanar da harkokin mu dai gurgurto dai mu dai mu hata alheri saboda shi al'amari da kaga ya taho kai dai ku ne iri na matsayinka na dan kasa kai wata alheri
hasali mamalan tsalha yayi bayanin fatan da suke wa kasar a cikin wannan lamarin
wannan al'amari na liƙe boda gaskiya ga wannan al'amari da ya faru muna fata matsayin mu na yan kasa na talaka mu da abar mu mu ta harkokin mu rugudu nau da kullun abinda da muka fata mu duka gaba ɗaya kasar mu ta Niger da kowa da kowa Allah ba mu zaman lahiya duk abinda muka kira ga wannan shugabanni Allah ya sa su tunani a bari kowa shi harkoki ne gurgudo kowa ya samu abin da yake ubangiji Allah Allah ya tsare mu makwabta duka muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana sauki kuma mu ci gaba da addu'a ta bisa duk abin da ka ga ya faru kai dai mutum kai fatan alheri
hukumomi na soja kan kange iyakokin sama da na ƙasa ne don kar a yi amfani da wannan damar don tunkaro kasar kuma arcewa da kayayyakin gwamnati ko sulalewa da kuɗin kasar masu aiki kai mu na dakon mutane a wannan iyakar akan babura ko kuma agwagwa da bushe da ake kira daidaita sahu sun ce sun shiga halin la haula'i sanadiyar kulle iyakar
sunana dai da farko mamman na hanci wanda ka he sani da suna hana president na daidaita sahu na birnin Kwanni rike boda ya yi tasiri gare mu saboda dade ga mun zazzamne ga tsadan mai ga like boda ga makun muna da iyalai ko wannan da yake latizon kanshi na aiki ya tsaya mana ai sai ana zirga zirga ana musamman mu da abbakin iyaka sai ana shiga da heta ne muke samu aiki sannan ma ko anan cikin gida yanzu wanda ma ko cikin gidan wanda ai ya mai ko zandar ko basu taho ba bale mu dauko su maka su cikin gari domin ni ko ba yana cikin zaman dardar
yanzu haka da jami'an tsaro ne suka ja daga a iyakar ta birnin Kwannin jamhuriyar Niger da Ilela local government ta jihar Sokoto tare da yawa duk wanda yan nufato su hannu domin ya yi ribas daga nesa ko ya hadu da hushin jami'an tsaron da ke wurin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Murtala ya sake shigowa da karin labaran duniya
Kasar Saudi Arabia na shirin karbar bakuncin wani taron tattaunawa kan Ukraine a birnin Jidda a ranakun 5-6 ga watan Agusta mai kamawa taron zai sami halartar jami'an kasashe kusan 30 na yammaci da wakilansu ciki har da India da Brazil da Indonesia da Masar da Mexico da Chile da kuma Zambia jami'an Ukraine da na kasashen yammaci na fatar taron tattaunawar wanda ya ware Russia zai kai ga samun goyon bayan kasa da kasa na bai daya ga muradun zaman lafiya na Ukraine kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito a bangare daya kuma sojojin General Wagner na Russia kimanin 100 ne suka matsa kusa da kai iyakar kasar Poland a cewar Prime Minister kasar ta Poland Mateusz Morawiecki a jiya Asabar Poland daya daga cikin kasashen kungiyar kawance ta NATO tana bayyana bacin rai kan cewa ta da wani rikici akan iyakarta kan iya faɗaɗa yakin zuwa cikin ƙasar ta. Dubun dubatar Isra'ilawa ne suka mamaye tituna jiya Asabar domin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati na ci gaba da tsarinta na yin garan bawul ga ɓangaren shari'a, duk kuwa da ƙalubalen da ya fuskanta. Masu zanga-zangar da ke ɗaga tutocin Isra'ila sun yi jerin gwano a Tel Aviv cibiyar kasuwancin ƙasar, suna ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da matakan Prime Minister Benjamin Netanyahu. Har yanzu muna son ƙasar nan kuma muna ƙoƙarin gyara dukkan matsalolinta, in ji mawaƙin fim Ite Amram tun daga birnin Haifa da ke arewacin ƙasar zuwa Eilat da ke kan tekun Bahar Maliya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Al'ummar ƙasar Jamhuriyar Nijar na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da wannan juyin mulkin da ya faru a ƙasar su. Sai dai inda baki ya zo ɗaya shine buƙatar inganta rayuwar al'umma da kuma shawo kan matsalar tsaro. Ga abin da waɗansu suka shaidawa wakilinmu a Difa.
Wani ne wanda aka san da Ado Adamu wanda aka shigira da Ado a gaskiya juyin mulki lallai kowa san mai da ƙasa ba ne. Su soji sun ce an yi juyin mulki game da za su samu ma ƙasa incinta. Inda gaske ne mu gani a ƙasa ga Difa ga Tilaberi dukka kowa san hannun ƴan ta'adda take. Kenan inda gaske ne ba sun yi ba don raɗin kansu, kuma indun sun yi don raɗin kansu ne sun cuci al'umman Nijar. Amma indun wani su cimma guri na zaman lahiya wannan wanda akwai a Nijar suka yi, wallahi tallahi kowa yana goyon bayansu. Amma nan da wata uku zuwa huɗu muka gani abin da yake ta na harkan farfula suka ɗauka ma kansu suka ce za su yi, kuma shi ya ɗauko muna gani kamar zai iya. Kenan yanzu su sojoji sun amshi mulki, inda gaske suke sun amsa ne don babu tsaro a Nijar. Mu gani a ƙasa a Nijar ɗin inda gaske suke, amma in dai ba da gaske suke ba ga Difa ga Tilaberi muna gani abin da zai biyo baya.
Sunana Fatuma Muhammad. Jihar Difa yanzu akwai matsala ciki kuma akwai a Tilaberi. To ka gani yanzu matsalan da muke ciki tsaro in sun yi su yi shi dan Allah, sai dai Allah ne zai kawo mana karshen wannan abu, kuma to Allah ya ba su ikon yi su kawo mana karshen shi.
Sunana Usman Ali Muhammadu wanda ake kira da Lam a jihar Difa. A gaskiya in an ce yaki da ta'addanci ai shi shugaban kasa ba shi yake yaki da ta'addanci ba, ina za su cojojin su ne suke yaki da ta'addanci, kuma su ne suka wuto suka ce wai shugaban kasa baya yaki da ta'addanci, su ne ba su yi aikin su ba ko shi ne bai yi aikin shi ba. Ni ana tunani in dai wannan ne dalilin kenan lehi na su ne ma tun da su ne ba su yi ba, kenan bai kamata a ce sun yi juyin mulki akan lehin abin da su ba su aikata ba, wannan ai aiki na su ne su ya kamata su yi shi. To alhamdulillah in kuma kaga har sun yi za su yakin ko ku a ce har sun yi, kenan dama ma da gangan ne suka ki yaki don su yi juyin mulki tunda dama aikin nasu ne. Kenan yanzu in ma sun yi nan gaba sun yi shi ne dama don su yi juyin mulki, amma mu kuma fatan da muke yi bai ba juyin mulkin ba, duk wani ayyuka na kirki don Allah wanda shugaban kasa yake yi kasu tsaye da mu na shi su ci gaba da yin shi, mu shine fatan da muke a yanzu.
Da farko dai sunana Abdurrahman Saleh Kajalla a Bagara. Akan sojojin mu abin da suka mana gaskiya muna goyon bayan su dari bisa dari, sun mana abin da muke so daidai. Inda gaske suka yi abin suka gani ɗan fagen hula ba su iya gyara ƙasa, suka karbi ƙasanmu, to muna goyon bayansu su gyara mana ƙasa a zauna lafiya. Bayan haka kuma juyin mulkin da suka yi gashi ƙasanmu na Difa da na Tilaberi duka dai ba cikin ba mu samu kwanciyar hankali da lumana da wani sauransu ba. To zanda suka karbi mulkin nan kamata ya ce sun gyara ƙasanmu mun zauna lafiya, idan har ba su gyara ba kenan gwanda ma ƴan fagen hullan su bari su aikace mulkin su.
Sunana Muhammadu Mari Sabelte. To abinda zamu ce sun yi so jawa juyin mulki saboda tsoro, saboda tsoro jagar cikin Tilaberi da Difa, saboda sun yi saboda shine sun yi juyin mulki. To a gaggautawa a yi abinda zai masalan na zai yankata su yi sauri-sauri su yi masalan na.
Sunana Alhaji Tijani Muhammadu Malam Muhammadu. Mu dai abin da Allah ya kawo wannan abin Allah ne ya kawo, da ja kenan abin da an ya riga ya yi shine abin da alheri Allah sa shine alheri. Kenan ya kamata mu jahadi fa ai kokari a kara mu tsoro don saboda gudun rigar Ramadan da Ariya nayi wannan ya kamata a kara tsoro don saboda talakokin da akwai tsoro to lahi alauni ko ina kowaye ma ya doka mulki inda akwai tsoro insha Allah goyen baya kowa zai yi kwa
sura na tata sojojin da suka karba suka yi juyel mulki suka karba mulki a hannu mai farin fula yau shekara 10 muna cikin tashin hankali sojojin da suka karba mulki a hannun farin fula muna so ka mana saukin yanayi yau shekara 10 muna cikin tashin hankali
to Murtala waɗansu masu kula da lamura sun bayyana cewa ba su yi mamaki ba da wannan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Niger ganin abubuwan da suka wakana ko kuma suka faru a ƙasashe da ke makwabta da kuma kewaye tare da bayyana shakkun tasirin kungiyar nan ta ECOWAS wannan taro da take shirin yi yau dinnan a birnin tarayya Abuja.
To Nasiru Zaharuddin kamar yadda kika sani Grace yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sha bayanai dangane da ire-iren waɗannan abubuwa to yana cikin waɗanda suka yi wannan hasashen ya kuma bayyana yadda lamarin zai iya shafar ƙasashen da ke makwabtaka da suka hada da Najeriya kamar yadda ya bayyana a hirar da suka yi da Baba Yakubu Makeri.
Hasashen ya biyo bayan abubuwan da suka faru a Mali da Burkina Faso. A lokacin da abin ya faru a Mali, Asimi Goita dai kowa ya san cewa a Rasha ya je makaranta. Da ya makaranta a Rasha ya dawo bayan sun yi wannan juyin mulkin ya kori dukkan sojojin Faransi da suke cikin ƙasar Mali. Sai kuma aka zo Burkina Faso. Burkina Faso Ibrahim Traore ya zo ya yi juyin mulki shima kuma ya rika daga jet tuta ta Rasha. To waɗannan abubuwa biyu da suka faru ganin Mali da Burkina Faso duk suna da boda da Niger kuma a daidai lokacin mutane yara koko samari da wasu kungiyoyi a Niger sun tashi tsaye cewa lalle sai Faransa sun fita sun bar musu kasar su. To idan Faransa ta fita wadda ita ce ta musu mulkin mallaka su ne ba Amerika za su kira ko Ingila ba kuma China ba ta da irin wannan cewa za ta je ta yi mulkin mallaka a wata ƙasa a duniya saboda haka inda za su karkata bai wuce rashin nan ba. A jajiberan da shi kansa shugaba Bazoum zai karbi mulki a hannun Muhammadu Yusufu ai in ba kamance ba sojoji sun yi kokari su hambare gwamnatin ba ko kuma su hana shi shigowa to tun sannan shi kansa wannan ya isa ya zama ishara sannan sai ga waɗannan abubuwa suka yi ta faruwa a Guinea, Mali da kuma Burkina Faso. To a lokacin sai ya kamata a yi wani abu su hukumomin Niger su san yadda za su yi wani abu domin gudun kada irin wannan abin ya faru in kuma ya faru shikenan ya dinke wannan bangaren na Sahel wanda babbar rigima ce. To su Rasha kaga ko a ran Alhamis din nan da ta wuce ai sun kira taro taron nan sun shirya shi makonni ma da suka wuce sai ya zama kamar arashi ran da aka yi juyin mulkin nan ake kokarin juyin mulki ran Laraba ran Alhamis za a fara wannan taron fa na Rasha da kasashen Afirka kuma a wurin taron ba irin alkawarin da Rasha take ba musamman ka san babban abin da yake damun mutane shine abinci. Su kuma kasashen yammacin duniya ba su ga wannan zuciyar ba wa mutane abinci ko taimaka musu da abinci sai dai a siya. To su kuwa Rasha yanzu da suka zo wannan taron ma abinda suka fara faɗa tun kafin a yi kuɗin Niger shine za su aika wa kasashen nan miliyoyin ton na tsaba da taki wanda aka rasa daga Ukraine saboda rigimar da ake tsakanin Rasha da Ukraine. Saboda haka idan muka duba sai muga cewa to ko kondo ne yake nema ya dawo ne yanzu don haka tilas sauran gwamnatoci da suke Afirka ta yamma su tashi haikan su ga yanda za su kare wannan guguwa da ta taho.
Wato maganan ka dai na nufin ita wannan gwamnatin soji sabuwar gwamnatin soji a Niger a ƙarshe za ta karkata ne ta bangaren kasar Rasha
na tabbata. Abdulrahman yana nan yana magana da Ibrahim Traore na Burkina Faso da Asimi Goita na Mali kuma ko a cikin zanga-zangar da aka yi na lura cewa akwai wasu samari da mutane da suke daga tutoci na Rasha, kamar yadda aka yi a Mali, kamar yadda aka yi a Burkina Faso. Kuma karkamance cewa mutane da yawa sun yi zanga-zanga iri kan sojojin Faransi da suke cikin Niger ita kanta. To waɗannan abubuwan idan ka tattara su sai ka ga cewa to a gaskiya tilas a tashi tsaye, kuma wannan harka ta Rasha ta riga ta shigo. Kuma a gwamnatoci da suka rage ya kamata su tsaye, musamman shugaba Bola Tinubu ya kamata ya yi wani abu da zai tabbatar da cewa an kyautata mutane ba ma wai a Najeriya ba, a sauran kasashen. Tunda abubuwan da suke faɗa shi ne akwai maganar tabarbarewar tsaro, akwai maganar tabarbarewar tattalin arziki. To waɗannan abubuwa ne da sun zama ruwan dare ga Afirka ta Yamma ko kuma Afirka ma gaba ɗaya. Wannan dalili duk inda ka je, duk ƙasar da ka je za ka samu irin wannan dalilan. Don haka ya kamata a fara yin wani abu, musamman ganin abubuwan da suke faruwa yanzu. Gashi ita NLC wato kungiyar kwadago ta Najeriya tana so ta kirawo gangami. Ya kamata gwamnati ta yi duk yanda za ta yi ta hana wannan gangamin, ba wai da karfin tuwo ba ko da karfin soja. A zauna a kan tebur, kada a yadda mutane su haɗu su irin wannan gangamin zai iya kaiwa ko ina in aka yi wannan gangamin.
To bari mu koma kan batun juyin mulkin na Niger. Akwai masu zargin ƙasar Faransa cewa tana da hannu a wannan juyin mulki da aka yi. Ya za ka haɗa shi da irin wannan hasashe da kai wannan gwamnati ka iya komawa ɓangaren ƙasar Rasha? Alhali kowa ya san Rasha da Faransa ba su da kyakkyawan mu'amala.
Ba su da kyakkyawan mu'amala. Faransi za a iya wai mutane na ta hasashen cewa ai shi shugaba Bazoum da aka tumbuke ya yi maganganu musamman na samun kuɗi ko kuma samun ƴancin kansa na wasu abubuwa da suka danganci tattalin arziki, wanda tun daga kan Diori Hamani shugabansu na farko ana zargin cewa duk inda wani ya magana irin wannan akan tumbuke gwamnatin. To abin ya zama kamar arashi, ba lalle ne a ce wai Faransa na da hannu a cikin wannan abu ba. Har yanzu ni ban ga wani burkushin da zai nuna ma Faransa na da hannu a cikinta ba. Idan da Faransa na da hannu a cikinta, to shi Abdulrahman Tchiani ba zai ce yana magana da Burkina Faso, yana magana da Mali ba. Tunda a waɗannan wuraren kaga sun riga sun kori Faransa daga gurin.
To kana ganin wannan abin wani yunkuri ne da za a zo da misali wani lokaci da aka samu Arab Spring bore a kasashen Larabawa? Kana ganin wannan lokaci wani abu ne da ka iya faruwa a kasashen yammacin Afirka?
To gashi nan yana ta faruwa kamar wutar daji. Kuma sun san cewa ita ECOWAS ko African Union ba su da wasu sojoji a ƙasa da za su iya tura su tunkari irin wannan abin. Kai idan ma akwai Najeriya za ta yadda ta tura sojoji Niger ne, ga ta tana fama da nata matsalolin a Borno da Zamfara da Katsina da Kaduna da Niger. Kaga ba za su iya ɗaukar sojojinsu a wannan yanayin da ake ciki suke za su tura su kuma su je su kwato mulki na wani mutum da aka tumbuke da a wani guri ba.
Kenan akwai yiwuwar samun wani juyi mulki ma nan gaba kenan a yammacin Afirka ko a Afirka ma baki ɗaya?
To abin ya dawo ya fara zama kamar ruwan dare ga duniya. Tilas shugabannin Afirka su zauna su ga wai menene yake jawowa ake wannan juyin mulki. Idan suka duba wannan, to watakil shi ne zai wa abin zai turje abin ya sa a samu hanyar da za a hana irin wannan abubuwa faruwa.
Nasiru Zaradin kenan a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. To Murtala, kun kwaso hira da Dr. Bashir lokaci ya kwace mana shirin na farko.
Lalle haka ne, mun kuma tsaya ne a daidai inda na tambayi shi Dr. Bashir Muhammad Acida dangane da matakan da ya lissafo guda uku da ya ce watakila kungiyar ta ECOWAS ta yi matsaya a kan ɗaya. Sai nake tambayarsa menene ra'ayinsa kan zaɓin da ita kungiyar ta ECOWAS za ta yi.
To Malam Murtaza, ni har yanzu ina da fata na cewa diplomasiya zai za ta yi tasiri wajen waton kai karshen wannan damagar ko damadamar da ta yi yawa, domin in kan lura ma abin ana gani kusan na cikin gida ne da sauransu. Wasu abubuwa ne dai suka faru waɗanda duk wani ma wanda zai maka bayani tiliyan-tiliyan abin da ya faru abu ne mai wuya. Kuma akwai ɓangarori da yawa na ƙasar, har ma su ma na soja waɗanda kusan wannan abin bai musu daɗi ba. To don haka su kansu sojojin sun riga sun amshi gwamnati, amma suna cikin tsaka mai wuya. Don haka mafita suke faɗa wadda ba tare da su sun samu matsala ba, kuma su gwamnati ta dawo kamar da ya kamata, kuma ya kasance cewa wasu damuwa da suke da ita akan abubuwan sun ayyana shi. To ina ganin aka harbe hanyar diplomasiya, su waɗannan sojojin aka yi musu mafita ta cewa za su samu maybe kila fakata diplomasiya ko a France ko a America ko a Nigeria da sauransu, za a ga cewa kila za a kai ƙarshen wannan dama-damar. Amma magana wai abin ya kai ga soji ko wani abu, saboda Malam Murtala ba a mulki na ƙasa ba tare da ƙasashe makwabta ba da sauransu. Har dai in ga irin ƙasa irin Niger wadda ta dogara ga ƙasashe masu ɗimbin yawa kan wasu taimako na ƙasa da ƙasa, da taimako na horon soja, da taimako na kayan yaƙi, da sauran abubuwa dai, ba kuma ƙasar Niger ɗaya ba, ƙasashe da duniya gabaki ɗaya ba mai iya zama shi kaɗai. To waɗannan ƙasashe na Afrika kaga ba ƙasar Niger ba ta so cewa su yi breeze da ita ba, domin mulkin ma ba zai yiwu ba. Sannan abu na gaba shine kaga yanzu su ƙasashen nan su kuma na CDAO ko ECOWAS ba za su yadda da wannan abu ba, so ganin suka kamar ya wuce wuri. Kuma ƙasa mai ƙarfi a ciki ita ce ƙasar Najeriya, za ta ga cewa yanzu kusa ga kowar ɗakinta a ce an samu irin wannan. To kuma a lokacin da shugaban ƙasar da yake shugabantar wannan ƙungiya, to za su ga kamar watsa ƙasa ne a fuskar Najeriya. Don haka shi shugaban zai yi duk abin da zai yi ya tabbatar da cewa ya canza wannan al'amarin zuwa ga maida mulki ga shugaban da aka haɓara. Don haka wannan abu ne wanda in sha Allah cikin ɗan lokaci za a ga cewa za a yi maganin shi, domin ƙasashen duniya da yawa sun yi Allah wadai da wannan. Kuma kaga in ga lura ba wata nasara ce ko jin daɗi ma ake samu ba, aka samu ba da zuwan wannan gwamnati. Don haka wannan abu zai yi in sha Allah, ba sai an kai ga abin da ya kai ɗaukan mataki na soja ba in sha Allah.
To Dr. Bashir Muhammad Aci da ke nan na jami'ar Danfodio da ke Sokoto, a hira su da Murtala Faruk Sanyina. Iya kuma lokacin da aka ɗibo mana ke nan Murtala a wannan shirin, sabili da haka tilas mu ja labule a nan.
Haka ne Malama Grace. Amma kafin nan, wato kafin mu yi sallama da masu saurare, bari mu ɗan kawo wato tushen wasu daga cikin muhimman kanun labarai. To Grace, a takaice, a yau Lahadi ne ake sa ran shugabannin ƙasashen ƙungiyar rayayyen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CDAO za su gudanar da wani taro na musamman a Abuja, babban birnin Najeriya, domin tattaunawa kan matakin da ƙungiyar ta sha alwashin ɗauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Kasar Saudi Arabia na shirin karɓar bakuncin wani taron tattaunawa kan Ukraine a birnin Jidda a ranakun 5-6 ga watan Agusta mai kamawa. Taron zai sami halartar jami'an ƙasashe kusan 30 na yammaci da wakilansu, ciki har da India da Brazil da Indonesia da Mexico da Masar da Chile da kuma Zambia. Dubun dubatar Isra'ilawa ne suka mamaye tituna a jiya Asabar, domin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati na ci gaba da tsarin ta na yin garan bawul ga ɓangaren shari'a, duk kuwa da ƙalubalen da ya fuskanta. Masu zanga-zangar da ke ɗaga tutocin Isra'ila sun yi jerin gwano a Tel Aviv cibiyar kasuwancin ƙasar, suna ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da matakan Prime Minister Benjamin Netanyahu.
To madalla masu saurare da takaitattun labaran nan, muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na interview.hausa.com. ko kuma tsokaci a shafukanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Murtala Faruk Sanyinna da Baba Yakubu Makiri da kuma injiniyanmu na yau Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.